sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 17:25:49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da hantsi ranar yau Juma'a 3/Janairu 2020. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin ci gaba da jin ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa rahotanni da kuma shaidun gani da ido sun bayyana cewa mayakan Boko Haram sun kai farmaki a garin Micika da kuma wasu yankuna na karamar hukumar Madagali da ke jihar Adamawa a arewa maso gabashin Najeriya. Sannan za ku ji wata hira ta musamman akan bullowar wasu giwaye a yankin Kalabalge da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya waɗanda suke lalata amfanin gona da gonannakin mutane. Baya ga haka muna tafe da shirin kallabi wanda Maryam Dauda take gabatarwa. Har ila yau za ku ji wasu sharhin jaridan Amurka. Sai sakonnin da kuka bar mana akan na'urar tarho. Amma duk kafin nan sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da hantsi. Amurka ta kai hari da sanyin safiyar yau Juma'a da ta kashe babban kwamandan dakarun juyin juya hali na Qud General Qasim Soleimani a tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa a Baghdad da ke Iraki. Sanarwar da ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar jim kaɗan bayan harin ta ce shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarnin kai harin ne da nufin gurguntar da shirin Iran na kai hari nan gaba. Sanarwar ta ce an kai wannan harin ne da nufin daƙile shirin Iran na kai hare-hare nan gaba. Amurka za ta ci gaba da ɗaukar dukkan matakan da suka dace wajen kare al'ummarmu da muradunmu a duka inda suke a faɗin duniya. Jami'an Iraki sun ce an kuma kashe Abu Mahdi al-Muhaddis, mataimakin kwamandan rundunar mayakan da Iran ke marawa baya da ta yi fice. Ma'aikatar tsaro ta Pentagon ba ta yi wani ƙarin haske akan harin makamai masu linzamin ba, sai dai ƙasar Iraki ta ce an kai harin rokan ne akan ayarinsu kusa da tashar jirgin saman. Wani ƙudiri don tura sojoji zuwa Libya ya samu wucewa cikin sauƙi a Majalisar Dokokin Turkiyya jiya Alhamis, amma amincewa dakarun Turkiyya su shiga cikin yakin basasar Libya ya janyo gunaguni da Allah wadai. Ƙudirin ya wuce ne da ƙuri'u 325,184 da ya ba wa shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan wa'adin shekara guda don ya tura sojojin ƙasar na goyon bayan gwamnatin riƙon ƙwarya ta Libya da take samun amincewar ƙasashen duniya. Gwamnatin riƙon ƙwarya ta Libya yanzu haka tana fuskantar turjiya daga dakarun General Khalifa Haftar wanda yake rike da gabashin Libya. Shigar dakarun Turkiyya a cikin yakin basasa na Libya ya janyo nuna damuwa ga ƙasashen duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi magana da shugaba Erdogan biyo bayan ƙuri'ar da Majalisar Dokokin ƙasar ta kaɗa, sai dai Ankara ta yi watsi da damuwa kan tura sojojin nata Libya. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Kenya sun ce mutane uku ne suka mutu a jiya Alhamis wanda ake zargin mayakan kungiyar Al-Shabab da kai harin akan motar bus dauke da fasinjoji a karamar hukumar Lamu da ke gabar teku. An kuma ba da rahoton cewa mutane uku sun ji rauni a harin da aka kaiwa motar bus din wadda ta taso daga garin Mombasa zuwa garin Lamu. Irungu Makari shine kwamishinan karamar hukumar Lamu ya tabbatar da faruwar wannan al'amari ga kafafen yaɗa labaran Kenya. Sannan an kuma dakatar da zirga-zirga a hanyar Lamu zuwa Gasin yayin da sojoji da sauran jami'an tsaro suka zagaye yankin suna neman waɗanda ake zargi da kai harin. Kungiyar Al-Shabab da take Somalia ta sha kai harahara a Kenya a cikin shekaru 10 da suka gabata. Kungiyar ta ce tana daukan fansani na gudunmuwar da Kenya ta bayar na sojojinta ga dakarun wanzar da zaman lafiya na Afirka wato AMISOM a Somalia. Masu jefawa jam'iyyar Democrat Korea sun rasa zabi guda daya a zaben fidda gwani mai zuwa. Tsohon sakataren gidaje a lokacin shugaba Obama Julian Castro ya sanar jiya Alhamis ya fita daga jerin waɗanda suke takarar 2020 na neman shugabancin Amurka. Castro wanda shine kadai Latino da yake takara ya samu kashi daya cikin 100 na ƙuri'ar jin ra'ayoyi da ya kasa samun shiga cikin muhawarar da aka yi kwanan nan. Sai dai takararsa bata samu goyon baya daga tushe ba. Amma Castro bai bayyana yin kowace irin nadama ba a cikin sako ga magoya bayansa. Ina matuƙar alfahari ga tarukan gangamin da muka yi tare da ku. Mun canja wasu muhimman batutuwa da dama da aka tattauna a wannan takara. Mun kuma tsaya don kare mafiya yawan mutane da ba su da galihu. Kana mun yi magana akan waɗanda aka manta da su a cewar Castro.
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahotannin namu. A jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya, rahotanni da kuma shaidun gani da ido sun bayyana cewa mayakan Boko Haram sun kai sabon farmaki a garin Mucika da kuma wasu yankuna na karamar hukumar Madagali da ke jihar. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da karin bayani.
Rahotanni da kuma shaidun gani da ido sun kuwa bayyana cewa cikin dare ne ma mayakan na Boko Haram suka kai wannan sabon farmaki inda suka yunkurin shiga garin Mucika da kuma wasu yankuna na Madagali da ke kusa da dajin Sambisa. Da amma kuma nan take sai suka fuskanci turjiya daga sojoji da ke kusa da ƙauyen Kufa inda ma aka fafata. Wannan sabon harin dai ya kuwa jefa al'ummomin ƙananan hukumomin biyu da ba suka taɓa fadawa hannun Boko Haram cikin fargaba na rashin sanin abin da ka iya faruwa.
Sun shiga garin Mucika har kofar gidana su zo da bindiga suna shigowa ko da yake yanzu mutane su kwantar da hankali su fara gyara gidajen su a zuwa watar da mutane. Yanzu mutane su yi tattali su yi tattali ba gwamnati su zai gyara gidajen ba. Ce nasara kam ba za a nuna mana alama cewa da gaskiya abin da Buhari yake fara da gaskiya ba. Shagara biyar ba hanya, shagara biyar ba ruwa, shagara biyar ba wuta, shagara biyar ba asibiti, shagara nawa Buhari ya yi a mulki suna shigowa ko da yake ba na sanar mun garba suka shiga amma ba su yi nasara. Dama sun fi mashi wani kauye da dama tun suna so su shiga mai cika kenan sai sojojin kuna sun ga sun kare zaman zuwa kasu ka koma.
Ko da yake kawo yanzu hukumomin tsaro cikin dare ba su yi ƙarin haske ba kan wannan harin. To sai dai kuma shugaban karamar hukumar Madagali ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da abin ya shafa Honorable Aidan Sukun Falam wanda ma ya tabbatar da faruwar lamarin ya yaba ne da namijin ƙoƙarin da karun Najeriya suka yi wajen fatattakar mayakan na Boko Haram.
Sojoji dai sun je su dama suna ƙoƙari ne su shiga cikin mintika nan da kuma fata su gefe Madagali kaɗan. To ba izinin Allah ne jiran su yi rufe nasu har sun bi su can daga jami ko mai suna wani kauye can bayan kogin Kofano.
Shi dai wannan sabon hari na mako zuwa ne a ƙasa da kwanaki uku da ziyarar da babban hafsan askara na Najeriya Lieutenant General Tukur Yusuf Burte ya kai yankin na Madagali domin ganin halin da ake ciki inda ku ya bayyana irin matakan da ake ɗauka domin kawo ƙarshen matsalar masu tada kai bayan.
Let me at this juncture remind all of us of our sacred responsibility. As we are aware, we are consolidating on the gains of the several years of intensive fight against insurgency and other security challenges confronting the.
Bari mu yaba muku bisa namijin kokarin da kuke yi wajen tabbatar da zaman lafiya a jihar Adamawa da kuma Najeriya kwata. Za mu ci gaba da wannan kokari na kare daidaitun Najeriya da kuma magance matsalar ƴan ta'adda da ma sauran matsalolin tsaro. Dole ne a ci gaba da wannan kokari.
Therefore, we must uphold and perform our responsibilities of protecting the territorial integrity of our great nation. I therefore charge you to remain steadfast and continue to discharge your duties professionally.
A yan kwanakin nan ne dai a wajen taron manyan jami'an tsaro na Najeriya aka kawo batun janye sojoji a wasu wuraren batun da wasu ma ke kallon ko akwai abin dubawa. Malam Yakubu Musa wani mai sharhi ne da fashin baki a Najeriya yace fa akwai bukatar kasin tana zuwa wannan mataki da ake son dauka.
Mun fata mu shine tsaro ya ƙara inganta arewa maso gabas. Yanzu dai halin da za a ce samu shi kusan ko ina arewa maso gabas yanzu dai ya koma kusan yanki daya da inda musibin ya taso. Sojoji kuma fatan Allah ya taimaka musu cimma nasara. Sai dai game da janye sojoji a wasu yankunan Najeriya haɗe da arewa maso gabas gaskiya matsayin arewa maso gabas yanzu bai kamata a janye sojoji ba. Sojoji ya kamata a ƙara ƙaimi a haɗa kai tsakanin dakarun tsaron Najeriya da kuma 'yan sa kai da 'yan banga da mafarauta a tabbatar cewa yanzu ana iya bi daga Gombe zuwa Biyu zuwa Maiduguri da kuma daga Mubi zuwa Goza zuwa Bama zuwa Maiduguri.
Koma da menene? Fatan talaka shine ma Allah ka kwashin waɗannan matsalolin tsaro da ke addaban Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, yanzu kuma za mu koma jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya, inda aka samu bullowar wasu giwaye a yankin Kalabalge da ke jihar, waɗanda suke lalata kayayyakin amfanin gona da gonakin al'ummar yankin. Akan haka ne wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya yi wata hira ta musamman da Dr. Muhammad Abba Jimi daga sashen nazarin ƙasa da ke Jami'ar Maiduguri, inda ya fara da tambayarsa kamar haka.
Tunkari akwai wannan batutuwa na da aka samu a ƴan kwanakin nan da aka ce an samu kamar ambaliyar ruwa a wannan gari na kuna Kalabalge. Ya wannan yanayi yake na halin yanzu?
Gaskiya ya kama na ya samu mutanen mu a wani mawacin hali a wani yanayi. Wato in ka duba yanayin mutanen mu din zura shan wahala kamar inda muna yayi, idan mutum ya rashin lafiya ana bukata a fitar da shi, jikin ya yi tsanani ba hali sai dai in ya jira damuna ya wuce ko kuwa in ya cika shi kenan.
Kace damuna ya wuce kamar ba a iya bi da mota ne lokacin damuna?
Ba a iya bi ko damuna ya wuce ruwa ya tsaya yana daukan lokaci kafin kasa ya bushe saboda laka. Na'am. Na biyu mata masu juna biyu na an samu matsala lokacin kafin haihuwa, lokacin haihuwa yakan da kawo damuwa, yawan su suna mutuwa saboda ba za a iya fidda su daga gurin ba. Na uku kuma abin da ya fi damun mutanen mu a kowannan maciji da yake abinan cizon mutane yana dafi sosai cikin minti 30 ko awa daya sai ka ga mutu ya cika. Wannan abubuwa gaskiya yana cima mutanen mutuwa kwarya tun a da kafin wannan matsalan tashin hankali da muka samu a wannan bangare. Ana cikin wannan kuma sai ga matsalan ambaliya. Kasan ma bai bushe motoci sun fara zuwa sai ga ambaliya. Ambaliya kuma yadda bayanan sun nuna daga can madatsar ruwan ta Kamaru ne ruwan an sake, kuma bayanan sun nuna cewa ba a taba yin wannan ruwan ba, ya kai abin shekara 30 ba samu irin wannan ruwan ba. A dalilin wannan yawan ruwan kuma sai aka samu wannan dabbobin wa da suka fito, su kuma ba sa son danshi saboda laka da sauransu, sai suka fito zuwa wajenmu din da yake ba ruwa da farko din. Aha, to zuwan su kuma suka samu wannan dan dawon furgi da aka shishuka shi suka maida shi abincin su. Abin da dai Allah ya taimaki wasun su inda ruwa bi din ba sa iya zuwa ciki sai dai su ci wanda baya cikin ruwa.
Kamar na fahimce ka, banda wannan matsalan ambaliya kuma akwai matsalan giwa da kuka samu suka shigo wannan gari naku kenan?
Yawala giwayen kan suna nan
a cikin Kalabalge ne ko kuma a jejin Kalabalge ne?
A can wajajen ran din sun bi ruwan ne ya ciro su daga can Waza National Park. Akwai inda aka kebe su, in fact tun muna yara mukan gansu su barewa su abin nan da sauran dabbobi sukan fito irin daya biyun nan sukan fito. To da yake wasu mutane ba su sani wani sukan kashe wani da sauransu haka, amma ba irin wannan yadda muka ganshi yanzu ba. Yanzu jimla suka fito suka zo.
Za su kai kamar nawa ne? Ina ganin wasu hotuna da ke yawo ana cewa kamar giwayen daga Kalabalge sun shigo jejin Kalabalge ne. Ya gaskiya wannan batu yake na hotunan da ake yada?
No, gaskiya ne sosai. In fact da safiyar nan ma suna nan a zanna wurin suna bin da yake ruwa zuwa ruwan ya ragu. Da ruwan ya ragu kuma kaga yana shanyewa yana baya su kuma ba za su iya shiga ruwa ba saboda laka tabodin zai rike kafafunsu. To suna bin ruwa yana ja da baya suna bi suna cimo suna banna har yanzu ba wanda ta ba. Mun na tambayi mutane ya za a yi ku bar su haka, suka ce to ya za mu yi wannan abun ba gwamnati ba mun je yanzu wani abu ya faru kuma sai a ce mun kashe ko mun yi kaza so suna kallon su suna barnan su dai har yanzu da safi yau da safi ma suna nan sun yi barna sosai ba abinda suka bari illa dawon da yake cikin ruwa
an samu matsalan ambaliyar ruwa kuma ga matsalan giwa abin za a iya cewa 10 da 10 kenan
wahala zaka ma yi ce 20 ba san 10 da 10 ka ce 20 chip
to madalla a gaida Haruna Dauda biyu kafin mu ci gaba ku shakata da wannan madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu anan yana ci a ƙarfe 2 da minti 16 ga shirin mu na gaba Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Hajiya Fatima Ladi Shehu mai sana'ar girke-girke. A wata hira da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta bayyana mata yadda take gudanar da wannan sana'ar. Ga yadda hirar su ta kasance.
To Hajiya Fatima Ladi Shehu menene sana'ar ki yanzu?
Ina catering ne. Ina outdoor catering da ina da restaurant a Manarufi. Saboda taxin was too much on me so but yanzu ina catering
wato kina sana'ar girke-girkin
ina sana'ar girke-girke da dan tallafa ma ƴaƴan mu wanda suke so su zo su dan koya in koya musu su ma su je su rike kansu
to kin yi karatun boko
alhamdulillah nayi certificate course nayi diploma na HND
duk a wannan sana'ar girke-girken
a nayi shi daban ne ni kuma kawai on my own nace so bana son aikin gwamnati na fi so in yi na kaina saboda da haka ne zan taimaka ma wasu kuma da haka ne ina yi wanda na dauka suna karkashi na suna aiki su ba za su ciyar da kansu za su ciyar da iyalansu so shi yasa nayi na ban yi na gwamnati bane na kaina
to yanzu aikin girke-girken da kike yi kina yi na kudi ne
ina yi na kudi sosai ina yi na kudi daga mutum 50 zuwa mutum 1000 ina yi
wato kamar irin na bukukuwa ko wani abu haka kenan
eh alhamdulillah ina da yi duk wanda ya san inda nake kuma a cikin yi din nakan dan tallafa ma mutane
shekaru nawa kenan yanzu kika yi da wannan sana'a na girke-girke
alhamdulillah zan kai shekara 19 ina yi
ashe an dade
na dade
ana yi to yanzu idan mutum yana son yi wannan sana'a da kuɗi nawa za a fara
to wasu ya danganta ko kana da 20,000 zaka iya farawa amma dai just karami haka
dan karamin wuri ko a gidanka
Mosa Spring Rose wanda zaka kulla guda 10-10 ka fara saiwa da haka na fara sannan ne girma bai ba a fara abu gaba ɗaya a rana ɗaya na dan fara ne da su Samosa su Spring Rose ne sai naje ina courses ina training kuma na ainihin abinci to yanzu kuma na zo na hada gaba ɗaya ina yi
kina yi to daga Kaduna nan zuwa Abuja zuwa Lagos sai a gayyace ki sai ki je ki yi girki na kuɗi da sauransu
Masha Allah ban dai taba zuwa Lagos ba amma dai a arewa dai kam ina zuwa ko ina
to kina da ma'aikata ne a karkashin ki
eh ina da su ina da ma'aikata sama da 50 masu sabin da masu girki
suna zaune a wuri daya suna jira ko samu kontragin girki
da mun samu sai a zo a yi kuma in ba a samu ba maybe idan ina da dan abin nake da shi na kan tallafa musu ba sai lalle an samu ba saboda kansu je su gudu su bani
to bari in fahimci yadda abin yake ke kin kware a bangaren girkin nan saboda kin koya kenan
eh na koya kuma ni da ma can tun ina karama ina da interest din girki ina son abinci so saboda wannan passion din da ke ciki na shi da ni kuma naje na koya because ai yana da kyau a ce bace ta ma iya girkin kuma ƴaƴan mu yanzu abin da yasa ma nake ƙarin girki saboda ƴaƴan min sai ga an aurar da su ba sai ya girki ba. To wani zuba zaki ga idan yarinya za ta yi aure on my own zan ce ta zo. Ba na karban ko kwabo sai in koya in sa a koya mata. Inje na sani.
To kafin mu kai ga yin girki da yadda zaki yi kuma kike jin hankalin mutane, ma'aikatan nan naki da kika ce kina da su fiye da 50. Su kuma kin bude cibiya ne da kike dan koya musu kaman sana'a ne haka?
Dukkan su wannan sana'an suke.
Su ma sun riga sun koya.
Dukkan su ba wanda ban yi kasa da shekara 10 da shi ba. So tare muka tashi. So sun san komai ko bana naka samaki suna yi. Duk yanda nake haka suke.
Kina biyan su albashi kenan?
Eh nakan biya su amma yanzu wani zubin sai su ce ba sai an biya ba. Mun kaman ina da abin da zan tallafa musu a watan nakan ba su because nakan ba su ma su je su yi na sana'a in suna da sana'a suka samu su yi abin su.
To yanzu idan aka kawo muku sana'a misali a ce to wani zai aurar da ƴa ko zai dan sa zai aure kenan a sunan wurin girkin naki za a kawo sannan ke ya zama ke ce shugaba mai gudanarwa?
Tunda she Kubis is registered for the almost 20 years. So
kin kina karatu kenan?
Kin san kowa yana son transparency. Yawa. To wani in bai ga abin ka da kake yi ba ya ga takaddunka ba ma zai zama comfortable ya ce bare ya baka aiki ba. So yawanci ni ake samu kuma ko a samu manager na ina da manager. To most of the time ma aikin yana zuwa through him ne ni ka outside.
Sai ku jimlan kuɗi da za a biya kenan
ya san ma kuɗin da ake caza so most of the time shi yake sai dai ya gaya min in yayin ce in bai bance to ka rage ko ka ƙara haka nake
so misali in dan zan yi biki zan aurar da ƴa kuma ina neman ayi abincin kamar mutum 150 nawa za a caje ni
minimum da muke yi per plate a cikin Kaduna 1,500 maximum da muke yi per plate a cikin Kaduna 4,000 akwai kuma na 3,000 ya dangana
wato hawa ne ba
na shi na 4,000 ya kunshi su small chops abinci ko me kake so abinci za muka wajen kusan kala 8 da su nama da komai da everything ne a ciki.
To masu sauraro a nan za mu da sa'a 20 na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Hajiya Fatima Ladi Shehu da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. A gaida Maryam Dauda, yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun Amurka. Sharhin jaridin Amurka. A cikin sharhin jaridin Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridar New York Times, inda aka rubuta labarin bayan babbar mahaukaciyar guguwar da ta haifar da yanayi mai tsanani a sashen Upper Midwest, wadda ta taho da dusar kankara da ma kankara a jihar New England, tare da ruwan sama kamar da baki kwarya. Wanda ya fara a shiyar arewa maso yamma a duk fadin kasar wanda ya shafi miliyoyin mutane. Mahaukaciyar guguwar ta kawo dusar kankara mai yawa a sashen jihohin Minnesota, North Dakota da South Dakota wadda ya kai santimita 53. Dusar kankarar ta taru a cikin yankunan da ke fama da bala'in, sannan ya janyo hatsari ga ɗaruruwan motoci da kuma katsewar manyan hanyoyin shiga jihohin kasar. Miliyoyin mutane a arewa maso gabas ciki har da matafiya masu hutu da ke kokarin komawa gida sun fuskanci gagarumar barazana. Sai jaridar Washington Post, inda aka rubuta labarin lauyan shugaban Amurka Donald Trump wato Rudy Giuliani kuma mutumin da batun binciken Ukraine domin biyan bukatar Trump ya ta'allaka a kansa, ya amince ya bada ba'asi akan batun shari'ar tsige shugaban kasa kuma zai iya kokarinsa ya ga an wanke shugaban. Yayin da ya isa jihar Florida da ke tekun gabashin Amurka a ranar 3 ta gabata domin halartar wata liyafa, Giuliani ya ce zai bada ba'asi kuma zai yi jawabi. Ba a sa ran cewa Giuliani tsohon magajin birnin New York kuma da daddan na hannun daman Trump zai shiga cikin lauyoyin da za su kare shugaban a shari'ar da majalisar dattawa take shirin yi tare da lauyan fadar White House babban mai kare Trump idan har bahasin da Giuliani ke shirin bayarwa ya tabbata zai bankado batutuwa da dama sharhin jaridin Amurka kenan kuka saurara na wannan mako Ni Zahra Aminu Fage ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Suna na Sani Balag da ke Goro Hausare a jihar Yobe Najeriya. Ina kira ga mai martaba sarkinmu na Goro Alhaji Mustapha Chiari. Irin namijin kokari da sarakar Muhammad Lai ya kawo masa sola a cikin Goro Local Government da kuma Goro MLS. Wannan abubuwan ci gaba ne mu mutanen Goro muna godiya. Irin wannan abubuwan ci gaba ne a Goro a ce a ranga ana samun irin wannan lantarkin ana kawowa. Gari zai bunƙasa gari kuma zai cewa ne kuma haske.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi daga Alhaji dan uwa mai Allah. Majalisar Jiya ina kira da ministocin gwamnati Muhammadu Buhari dan majalisar tarayya alƙalai sarakuna da kowa don Allah a haɗa kai kuma Jiya a ga halin da za a shiga wannan matsaloli ba daga kowa ne ba Allah ne ya jalalce don Allah ku yi mana adalci ku tausaya mana ko da ɗin da kuka duka kuna kai tile wallahi ba su muka amfani to ba wallahi tilla ɗaya so amfani ko kun mutu ba a ba Allah ka tabbata da Jiya da amma Jiya
assalamu alaikum wa rahmatullahi
Kafin mu sallama da ku ga Muhammad Hafiz Baballe da takaitattun labaran duniya.
Amurka ta kai hari da sanyin safiyar yau Juma'a da ta kashe babban kwamandan dakarun juyin juya hali na Iran General Qasem Soleimani a cikin jirgin sama ta ƙasa da ƙasa a Baghdad da ke Iraki. Sanarwar da ma'aikatar tsaron Amurka ta fitar jim kaɗan bayan harin ta ce shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarnin kai harin ne da nufin gurguntar da shirin Iran na kai hari nan gaba. Wani kudiri don tura sojoji zuwa Libya ya samu wucewa cikin sauki a majalisar dokokin Turkiyya jiya Alhamis, amma amincewar dakarun Turkiyya su shiga cikin yakin basasar Libya ya janyo gunaguni da Allahwadai. Kudirin ya wuce ne da ƙuri'u 325,184 da ya ba shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan wa'adin shekara guda don ya tura sojojin ƙasar na goyon bayan gwamnatin riƙon ƙwarya ta Libya da take samun amincewar ƙasashen duniya. Jami'ai a Kenya sun ce mutane uku sun mutu a jiya Alhamis lokacin da ake zargin mayakan kungiyar Al-Shabab da kai hari akan motar bus dauke da fasinjoji a karamar hukumar Lamu da ke gabar teku.
Masu sauraro a nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Laro. Shirin da ke muku bayani akan mahimman abubuwa da suka faru a Amurka a cikin makon. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya tsaya ni gabatar da shirin sai Solomon Abbo da ya haɗa shirin. ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Thank you.